أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan rana ta 11 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1436. Lissafin Nasara 28 ga watan 6 shekara ta 2015. Idan ba ku manta ba, mun kammala suratul Nisa. Yau za mu tashi wuce sura suratul Ma'ida. Suratul Ma'ida. Allah ramma mai Allah madaukin sarki yace:
Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
واتويتا سورة المائدة معلمي سنشي سورة مدنية. سورة مدنية. ضد تشيوا أتيكين أيو أنت أكو أيو أنت أتيكين ما غير مكة أكثر كدس. أما لي سما أيو أن بذا أتي مسو مكية بدو ده أمك أكثر كدس. سما أيو أن ذاكرا سمي. Za a kira su madaniya. Me yasa za a kira su madaniya? Saboda nazalat ba'dal hijra. Suran ta sauka ne bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka, ya koma ina? Ya koma Madina. Duk sura ko aya da aka saukar bayan Annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina, sunanta madaniya. Sawa'un cikin garin Madina aka saukar da ita, Annabi ya yi balaguro wani gari ne aka saukar da ita, wasu harkoki sun kawo shi Makka ne ma aka saukar da ita, inda bayan hijira ne, to wannan sura ana kiranta me? Madaniya. Wa ma nazala qabla al-hijra, abinda kuma ya sauka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka, zuwa Madina wannan shi ake cewa Makkiya. A Makka aka saukar Annabi ya je wani gari ne aka saukar ko ma ina aka saukar. Abinda ake dubawa shine zamanin nuzul. Lokacin da aka saukar. Kamin hijira ne ko kuma me? Ko bayan hijira. Shi yasa ayoyin suka zama Makkiya ko Madaniya. Ba dan haka ba da kun ji garuruwa da dama sun shigo ciki. Da wata kila an samu Taifiya wacce aka saukar a Taif da sauransu. To amma tunda lokacin hijira ke la'akari shi yasa suka zama daga Makkiya sai me? Sai Madaniya. Malamai sun ce surar tana da ayoyi 120. Amma a wajen kirgin malaman Kufa, a wajen malaman Hijaz sun ce ayoyi ta 122. Malaman Basra suka ce 123. An samu ƙarin wasu ayoyi ne da wannan babu kamar yadda ake gani a cikin Bible ba haka aka samu ba. Sai dai a wajen lissafi akwai inda ayoyi guda biyu a wata ƙira'ar sai zama a hade suke sun zama aya nawa? Aya ɗaya. Ina fata an fahimci wannan. A wata ƙira'ar kuma sai zama an raba tsakiya, rabi aya daban ce rabin ma aya. Kun ga babu harafi ko ƙwarane da aka ƙara kenan. Sai dai menene? Sai dai kasancewar wato a wajen kirge wasu sukan ɗauki ayoyi guda biyu su haɗa su su zama aya ɗaya, wasu kuma su raba kamar suratul Fatiha ne. Duk malamai sun yarda cewa ayoyinta ayoyi nawa ne? Ayoyi bakwai. Wasu sun ce bismillahir rahmanir rahim wannan aya ce mai zaman kanta. Ga waɗanda suka ɗauke ta aya ce mai zaman kanta, to kaga daga ihdinas sirat sai zama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تلقى الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ندرك آية لين أما وإن سكت بسم الله إتم يتشنقش كنتني بأتك سورة كبا تسورة سكت اهدنا الصراط المستقيم سكت آية آية صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية An gane me yake kawo ake samun bambanci tsakanin kirgan ayoyi? Allah ta'ala ya samu dace. Ita wannan sura suratul ma'ida sura ce da take kunshe da darussa da dama. Kusan maganganun da aka fara yi a cikin suratul nisa da dama daga cikinsu a cikin suratul ma'ida anan za a kankare su. Kaga a cikin suratul nisa an fara magana akan haramcin giya, amma ba a haramta ta gaba ɗaya ba, sai dai aka haramta kada a sha ta a wasu lokaci ko? To a cikin suratul ma'ida anan ne Qur'ani ya ba giya takaddar sallama gaba daya, aka ce an sallame ta daga yanzu ba a yadda kowa ya ƙara sha ba. Kaga kenan wani tashri'i da aka fara a cikin suratul nisa sai aka ƙara sashi a wace sura? Sai aka ƙara sashi a cikin suratul ma'ida. A suratul nisa an yi maganganu akan Yahudawa da Nasara, amma a takaice a takaice. Idan muka shiga cikin suratul ma'ida zamu ga inda aka faɗaɗa maganganu akan abin da ya shafi Yahudu da Nasara da matsalolin da suka shafe su. Akwai hukunce-hukunce masu yawa waɗanda sura take kunshe da su. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da hukunce-hukuncen da ke cikin wannan sura. Malamai sun ce wannan sura tana da sunaye da dama. Ana ce mata suratul ma'ida. Suratul ma'ida. Me ake cewa ma'ida? Dining table ko? Sannan ana ce mata suratul uqud. Suratul uqud. Surar alƙawura. Alƙawura da aka kukkulla. Wasu malamai suna ce mata munkiza. Akwai sunaye da dama da wato surar take da su. Shi yasa sura ce da ya zama akwai bukatan kowane musulmi ya mata kyakkyawar fahimta don ta taba har matsaloli waɗanda suka shafi aqida. Allah ta'ala ya samu dace. Aya ta farko sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu. Ya ku waɗanda suka yi imani. Allah ya ce awfu bil uqud. Ku cika dukkan alƙawuran da kuka ɗauka. Dukkan alƙawura ku yi me? Ku cika su. Kalmar aufu wato in aka ce al-ifa, al-ifa shine al-itiyanu bi shay min ghairi naqsin. Ka zo da abu ba tare da an tauye wani abu a ciki ba. Kenan ka kawo shi kamilan. Ka kawo shi me? A cike. To duk alƙawarin da ka kulla ka tabbatar da kai me? Ka cika alƙawarin. Abinda Turawa ke cewa absolute performance. Wato absolute performance shine ka cika alƙawari 100% kamar yadda aka yi shi tare da kai. Kalmar uqud asalinta an samu ta ne jami'i ne na aqad idan aka ce aqad wato kulli wato shine biddul hal wato kishiyar kwancewa ko in an ce ya kulle sai a ce yayi me ya kwance to duk wani alƙawari da kuka yi tare da wani kun yi kulli ne kamar yadda ake kawo ta igiya kawo ta igiya a hada bakin su a kulla haka ka kawo bayani ya kawo bayani kuka ce bayanin ya zauna da ran ba za a warware shi ba shi yasa alƙawura sai aka kira su da me aka kira su da al-uqud Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace alƙawuran da ake magana akan su anan sune alƙawura da bawa ya dauka tsakaninsa da ubangijinsa wasu alƙawura ne bawa ya dauka tsakaninsa da ubangijinsa sune alƙawuran da Allah madaukin sarki ya ainihin ambace su a cikin suratul araf a cikin suratul araf inda Allah madaukin sarki ya fara maida mu tun daga can asali lokacin da muke wato alamuz zar lokacin da muke me alamuz zar Allah madaukin sarki ya fidda mu daga tsatson annabi adam wani alƙawari aka yi ala rama
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ
bayan Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam sai Allah ya shafi bayan annabi Adam da hannunsa gaba ɗaya zuri'ar da annabi Adam zai haifo sai da Allah ya fidda ita a wannan lokaci hadda kai hadda ni hadda Allah ramma duk duniya tun farkon ta har ƙarshe kowa yana wuri general assembly tambayar da Allah ya mana shine alastu bi rabbikum bani ne ubangijin ku ba ma'ana zan tura ku duniya in kun je duniya za ku bauta mun ni kadai gaba ɗaya mutanen duniya suka ce bala eh ya Allah kai kadai za mu bauta a lokacin ba mu shirki ko kwara daya kowa ya duwa zai bauta eh daga cikin magabata yake ce mun gode wa Allah da ya bamu dama muka ce bala ba mu ce na'am ba sai da mun ce na'am da mun kafirci domin a ƙa'idar larabci duk tambaya da aka fara ta da korewa to ana ansa ta ne da bala ba da na'am ake ansawa alastu bi rabbikum an fara tambayar da mai da korewa shi yasa ansa sai da zama bala alaysa llahu bi akamil hakimin an fara da korewa sai ansa ta zama mai bala alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiyal mauta tambayar ta fara da korewa sai ansa ta zama mai sai ta zama bala duk duniya muka ce bala ya Allah kai kadai zamu bauta mun zo duniya Allah ya ce kun san me yasa na kafa muku shaida tun yanzu kar kiyama ta tsaya ku je duniya wasu su mun shirka ran da kuka dawo gaba na wani ya ce shi bai san an yi wannan alƙawarin ba shi yasa muka kulla wannan alƙawari tun yanzu Allah ya ce au taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim kar wani kiyama ta tsaya yazo mun gaba na da shirka in ce me yasa ka mun shirka ya ce ya Allah an yi rashin sa'a ne na tashi na samu gidan mu shirka ake babana mushriki ne sai muka mushrikan ce sai muka zama mushrikai to sanda ne alƙawarin da kai ba baban ba dan ko akwai uba akwai dana a lokacin ba maganar uba ba da ba wa ba kani ba kawo ba kaka gaba ɗaya muna zube gaban Allah ne sanda aka rike wannan alƙawari Allah ka ba mu ikon cika wannan alƙawari Abdullahi dan bazai ce wannan alƙawari shine wanda ake rifare da shi amma malamai suka ce alƙawarin ba ya tsaya a nan ba ya kunshi sauran alƙawura alƙawura malamai suka ce sun kasu kashi uku akwai alƙawari da dan adam ya dauka da ubangijinsa shine zai yi wa Allah biyayya akwai alƙawari da dan adam ya dauka shi karan kansa dan adam din da kashin kansa shi yasa kai kanka kana da haƙƙi akan kanka ina fata an fahimci wannan da zaka je kai wani abin da zai salwantar da rayuwarka Allah sai ya tambaye ka a lahira domin me akwai alƙawari tsakaninka da karan kanka kai karan kanka ka lura da kanka da kanka dan ka rasa kuɗi kai ka fusata ka je ka rataye kanka haka za a rataye ka a wutar jahannama ka zauna a rataye har abada in ka sha fozin ka mutu da kwalbarka ta fozin a baki kana kwankwada a wutar jahannama in dutse ka hauka fado sai a saba maka irin dutsin autar jahannama. Allah ya ce to daga kan dutsen kai sai a dungura sallan magi daga can kana dirguwa, kuma a cikin me, a cikin wutar jahannama. Akwai kuma alƙawari da kai tsakaninka da bayi. Yanzu yan siyasa an ci zaɓuɓɓuka duka an kwaso mutane alƙawari, to ai kokari a cika, ai kokari ai me tun wajen ɗaukar alƙawarin ɗauko wanda za ka yi cikawa. Akwai wanda ya je wani gari ya musu alƙawarin ya zama gwamna zai musu famfan fura, zai musu me, za a yi wata ƙatuwar zabuwa a rinka dama hura ana juyewa sai ta cika. An yi wa jama'a wayarin in ka tashi shan hura kawai sai ka murɗa famfo tultultul sai ka cika kofi kai ta sha. Su kuma mutanen ƙauye suka ɗauka daga cire suka zaɓe shi, zai cika wannan alƙawarin ba, zai cika wannan alƙawarin ba. To duk alƙawarin da ka ɗauka tsakaninka da musulmi dole ka cika. Mu yanzu an ɗauka cewa Bature ne mai cika alƙawari, Bature ne mai me, mai cika alƙawari. Ba gaskiya ba ne, musulmi ne ake so ya zama mai cika alƙawari. Idan Bature ya rinka cika alƙawari ya kwaikwayi ɗabi'a ta addinin musulunci ce. Amma asalin musulunci shine awfu bil uqud, ku cika dukkan alƙawarin da kuka ɗauka. Allah ka ba mu ikon cika alƙawari idan muka ɗauka. Na'am, Allah rahma sai Allah madaukin sarki ya ce me.
وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
daga cikin alƙawarin da ka ɗauko wa Allah akwai zaka kiyaye halal zaka kiyaye haram, shi yasa su sai aka fara lissafo su. Sai Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami, an halatta muku bahimatul an'am. Menene bahimatul an'am? Shine dabbobin ni'ima. Dabba ana kiranta da bahima. Me yasa ake kiran dabba da bahima? Saboda ba ta iya yin bayani. Idan dabba tana jin yunwa sai dai ta kuka, ba za ta ce ina jin yunwa ba. In tana jin kishin ruwa sai dai ta me, sai ta kuka, ba za ta ce ina jin kishin ruwa ba. Idan wata dabba ƴan uwarta ta zalunce ta sai dai ta kuka, ba za ta iya kawo ƙara ba. Saboda ba za ta iya yin bayani, ba za ta iya magana ta yi bayani ba, shi yasa a larabci ake ce mata bahima. To sai Allah ya ce dabbobi na ni'ima an halatta muku, ya halatta ku ci. Ubangiji ya halatta muku dabbobi na ni'ima. Wani zai ce to menene dabbobi na ni'ima? Su ne wa'inda Allah ya magana su a cikin suratul an'ami, ya ce wa minal an'ami hamulatan,
wa minal an'ami hamulatan wa farsha.
Allah ya ce daga cikin dabbobin ni'ima akwai wa'inda manya-manya ne, hamulatan, suna iya ɗaukan kaya saboda manya-manya ne. Akwai farsha, ƴan ƙanana ne suna can dab da ƙasa, ba za ka iya ɗora musu kaya ba. Haka dai ko ba haka ba ne? Sai Allah ya ce mai a gaba,
kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatish shaytan.
Yace to ku ci daga abin da Allah ya azurta muku, kar ku yadda ku bi hanyoyin shaytan, ya haranta muku halal ko ya halata muku haram.
Innahu lakum aduwwun mubin.
Lalle shi shaytan a gare ku maki ne bayyananne, inji Allah. Allah rama hayyazu mu gaba gane su waye an'am din nan ba.
Thamaniyat azwaj.
Qur'ani yace su an'am dangogi ne guda nawa, dangogi ne guda takwas. Su dabbobin ni'ima dame-dame.
Min al-dha'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn.
Allah ya ce min al-dha'ni, daga bisa shi bangaren tumaki akwai dangi biyu. In an samu tinkiya sai a samu me, sai a samu rago. Wa min al-ma'z ithnayn, haka bangaren awaki akwai dangi biyu. Idan aka samu akuya sai a samu me, sai a samu bunsuru. Mun samu guda nawa? Mun samu guda hudu da aka ce samani ya ta azuwa. To mun je gaba Allah.
قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين.
مجي على رمى.
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
تذركي.
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين.
سأل الله يشوف من الإبل حكى بنجر الأقومي اثنين نما أقوي دنجي بيو. Idan aka samu raƙumi sai a samu me? Ina saukata yau sun faɗi a Hausa, sai a samu taguwa. Yau ga mutumin gobe zai koya mutane saukata Hausa. Wai dai sai a samu raƙumi sai a samu raƙuma. A Hausa an samu raƙumi sai a samu me? Sai a samu taguwa. Shine minal iblis dai ne. Sai Allah ya ce minal baqari dai ne. Bangaren shanu ma akwai dangi guda biyu. Idan aka samu sa sai a samu me? Ya samu sariya wanda an shanka ne. Kenan ga dangi hudu, ga dangi hudu, an hada sun zama dangi nawa?
Takwas.
Da Qur'ani yace samaniyat azwaj. Wayannan su ake cewa bahimatul an'am. Su ake cewa me? Bahimatul an'am. sai dai maluma sun kara da wasu daga cikin dabbobi na daji da aka halata, irin barewa, irin kauna, ita ce saniya daji ko akwai wasu daga cikin dabbobi na daji waɗanda aka yi mai waɗanda aka ainihin wato halata su, waɗanda maluma suna sanya su a cikin bahimatul an'am. Allah ta'ala ya samu dace, shine uhillat lakum bahimatul an'ami, an halata muku mai dabbobi na ni'ima inji Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce illa ma yutula alaikum, amma a dabbobi na ni'ima din da aka ce ya halatta ku ce sai dai waɗanda Qur'ani ya zo muku bayanin su dalla dalla daki daki ya karanta muku ya ce banda su, sai dai waɗanda Qur'ani ya ce me banda su, za mu same su a nan gaba kusa, saboda haka ba sai mun kawo su yanzu ba. Amma a dabbobi na ni'iman akwai waɗanda Al-Qur'ani mai girma aka karanta muku, Al-Qur'ani mai girma aka ce muku me banda su, shine illa ma yutula alaihim, sai Allah ya ce ghayra muhillis sayri wa antum hurum, amma ba tare da kuna masu halatta farauta ba alhali kuna cikin harama ta aikin haji. Da wannan ayar malamai suka ce Qur'ani mai girma ya haramta wa mutum farauta yayin da yake cikin me harama ta aikin haji ko harama ta umra. Daga sanda ka zo miƙati ka dauki harama, in daga Madina ka zo ta can ka faro ka zo Zulhulaifa, ka dauki harama kace labbaika allahumma hajjan ko labbaika allahumma umratan, yanzu ka dauki harama ta aikin haji ko harama ta umra, daga nan sai ka ci gaba da talbiya, to daga wannan lokaci bai halatta kai farauta ba, kar ka ga wani zo mu arhar haka damke shi, an gane wannan, kar ka ga wata barewa arhar haka kame ta, daga wannan lokaci haramun ne kai farauta sanda kake cikin harama ta aikin haji ko harama ta umra. Abu na biyu, ko da baka cikin harama ta aikin haji ko harama ta umra, in har ka riga ka shigo iya yankin da aka ce wannan harami ne, hududul haram, ina fata an fahimci wannan, akwai iya wurin da aka killace wanda daga wurin nan da aka killace wurin ya zama me, ya zama harami, to ko baka cikin harami na aikin haji ko na umra, idan ka shigo iya wannan jurisdiction din, to haramun ne kai farauta, haramun ne kai me kai farauta. Duka wannan ayar ta haramta wa'annan abubuwa gaba daya. Allah ta'ala ya samu dace. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ghayra muhillis sayri wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid. Wani zai ce to menene hikima da zai sa saboda kai muna cikin harama ta aikin haji a ce ba za mu yi farauta ba, alhali ga mun taso da kafa ga sanyi, kuma daga inda muka taso kwanaki za mu yi kafin mu iso garin Makka, ga ya muna jin yunwa, ga dabbar farauta mun samu arha-arha, za mu kama a ce an haramta mana. Allah ya ce inna allaha yahkumu ma yurid, Allah yana hukunta abin da ya ga dama, kai dole ne kai kai bi ka saurara ne kai kace sami'ina wa ana inji Allah. Da wannan ne malamai suka ce ana yi wa Allah biyayya ko ka san hikimar da ke cikin hukunci ko baka san hikimar da ke cikin hukunci ba. Yanzu mace idan tana haila aka ce ta aje azumi ko bayan ta aje azumi kuma ta aje me, ta aje sallah, da azumi da sallah wanne yafi karfi, sallah tana gaba da me, to amma idan hailan ta ya dauke sai aka ce ta rama me azumi, sallar da ta ajifa za ta rama ta ba za ta rama ta ba, to ai sai kaga a hankalce tunda sallah ta fi karfi da sallar ya kamata a rama in yaso shi azumi a hakura da shi, amma sai Islam ya ce a rama me azumi amma kada a rama me kada a rama sallah, baka da dama ka cewa Allah bai sa kai wannan hukunci, da yaushe aka fi son mutum ya exercise ya motsa jiki da safe ko, to amma sallah zuwa raka nawa ce, raka biyu sallar insha ba raka hudu, da a hankalce ne ai sai ka ce asuba nan ne lokacin exercise ko nan ya kamata ya raka nawa hudu, in ya so raka biyu kuma a jira sai insha, likitoci sun ce in ka ci abinci ka koshi ba a san ka yawai ta motsa jiki a daidai wannan lokaci, sai ai raka biyu a wancan lokaci nan kuma ai raka hudu, sai Allah ya ce a nan din da za a yi biyu can din za a yi hudu, kana da daman ka ce wa Allah dan me inna allaha yahkumu ma yurid, shi yasa wasu hukunce hukunce mun san hikimar su, wasu hukunce hukunce ba mu san hikimar su ba. Sai daga cikin magabata yana cewa da ana yin addini da ra'ayi da kasan kufi shi ya kamata a shafa ba ina ba ba saman shi ba, amma ina ne aka ce a shafa saman, dai za a shafa ba kasan ba inda yake taka kasa, Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce mai a gaba alarama
ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi wala shahral haram wala alhadi ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يا يبتغون فضلا من ربهم وإذا حللتم فاصطادوا
نعم
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
wato duk lokacin da kaji Qur'ani yana cika ta'awi da wattaqullah wattaqullah to in Allah ya da dokoki ne ake jarawa cikin ayar sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka imani la tuhillu sha'airallahi kada ku keta alamomin ubangiji kada ku yi me kada ku keta alamomin ubangiji ma'ana ku saba da gangan ku aikata abu kaman ma halal ne ku keta dokar Allah kaman ma Allah ya ba ku izinin ku aikata shine la tuhillu sha'airallahi kada ku keta alamomin ubangiji menene alamomin ubangiji malamai suka ce sune alamomi na addini sune alamomi na me na addini kaman manasikul hajj ha aikace aikace na me na aikin haji in kun je za ku yi su kada ku yi su da wasa ku tsaya ku tabbatar kun yi su da gaske inda Allah madaukin sarki wannan shine la tuhillu sha'airallahi sannan duk wani abu da addini ne yace ayi kar ka wulakanta shi kar ka rena shi ko da kai ba za kai ba kada ka wulakanta ina fata an fahimci wannan idan ka wulakanta to ka fada cikin hatsari ya zaka ka gane wannan
zan gyara ayan nan yauta guna fadlan min rabbihim ban cewa ridwana ba ko
oh ba cewa ridwana ba na'am
ya ayyuhalladhina amanu la tusillu sha'a
fadlan min allahi wa ridwana
na'am ashhara al-aram wa al-hadi ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم
يكون من الله
يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا
وتعاونوا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
إن شاء الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar wato izala ke ta kun ga da abin da ya faru Allah ramma da yazo sai tsallake kalma guda daya wajen yafka guna fadlan min rabbihim akwai ridwana akwai me sai tsallake ridwana wani daga can sai ya gane sai ya aiko da gyara shi ma mai rubuta gyaran sai rubuto da kuskure shi ko sai rubuta yafka guna fadlan min Allahi wa ridwana Allah ramma da yazo ya leka sai ya gane eh nan din gyara ne kuma nan gyaran kura ne sai ya gyara da dai sai watsa da kura shi ba mai gyaran ya duba Qur'ani ne ya rubuto amma saboda Qur'ani gagarau ne ha ya gagari kowa ga idan sai yana kallo amma sai rubuta ba daidai ba sai rubuta larabci ne bako ya rubuta aya an gane shi kuwa Allah ramma yana karantawa da ka gangaren da ayar tana nan shi ma dan Qur'ani ya nuna masa fa bi a hankali Qur'ani ne Allah mun gode maka da ka bamu wannan littafi na'am Qur'ani mai girma ya ce ya alladhina amanu la tuhillu sha'airallah muka ce sune alamomi na me alamomi na addini kar kai daga wani daga gangan wanda kace ya sa wandan kane shi yanzu kana wasa ne da alamomi na ubangiji ka saba wa aya da Allah ya ce la tuhillu sha'airallah ko ga mace da hijabi kace kul ya alayda ba kul ya alayda ba dama ta halu sunna in sun zo hijabi su bido sai yara ƴaƴan NBD a yesu biyo su a baya ana ihu ana tantabarun jahannama to yanzu mai cewa tantabarun jahannama shi ma uwarsa tana sa hijabi kaga ta zama tantabarar aljanna ya mu bara muke da jahannama ba an gane la tuhillu sha'airallah Allah ya ce wala shahral haram haka nan kuma karku yadda ku ceta wata mai alfarma da aka ce wata mai alfarma an kawo shi da siga kaman wata daya ba wata ɗaya ne ake magana akan sa ba a cikin watanni masu alfarma da ake da su guda hudu malamai suka ce ana magana akan watanni guda uku ne sune zulqa'ada da zulhajji da almuharram ina fata an gane wannan me yasa koda abokan gaba sun kawo muku hari sun muku ta'addanci a wasu watanni ba wayannan ba to kada ku ce za ku yi ramuwar gayya ku kai musu hari ku mai da martani a cikin wayannan watanni idan kuka yi haka kun keta watanni masu alfarma amma da su ne suka fado muku da yaki a cikin wayannan watanni to nan ba za a ce shikenan wala shaharal harama ku zauna ci ta kashe ku ba a ko a wata mai alfarma suka yi gigi suka auko muku to sai ku dauki takobi kuma a ci gaba da fafatawa sai an ga abin da ya ture ku zunubi amma dai ku ba a yadda haka nan ku je ku auka musu a cikin wata mai alfarma ba shine wala shaharal haram an gane wannan Allah ya ce walal hadiya kada ku yadda ku keta hadaya menene hadaya wato waɗanda ke makwabtaka da ɗakin Allah su ne Allah yake musu wani tagomashi yake musu bananza su ci albarkacin ɗakin ya za su ci albarkacin ɗakin shine masu zuwa aikin haji to ana so su riko hadaya su zo da ita ko su zo wurin su saya musamman mai yin aikin haji na tamattu'i ko mai yin aikin haji na aini wato kirani to ana bukata ka yanka hadaya ita wannan hadaya da zaka yanka ana so ka ciyar da makwabtan ɗakin Ka'aba ne masu makwabtaka da ɗakin Ka'aba to amma yanzu da yake alhazai suna zuwa sama da alhaji miliyan 3 an yanka rago sama da rago miliyan 3 za su iya cinye wa'annan raguna ba za su iya cinyewa ba shi yasa gwamnatin Saudiya sai ta yi tsari yadda ake gyara wani bangare na wa'annan raguna ana daukar su ana kai su zuwa kasashen da ke fama da talauci ana taimaka musu da shi to ita wannan dabba ta hadaya yayin da mutum ya dauko ta zai taho da ita Makka domin ya yanka ta domin ka'ida ne dole sai ka kawo ta Makka kamin ka yanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ta inda yanka Amina yace na hartu huna sai ce wa fijaju makkata wa muna kulluha marha ni na soke dabba ta ta hadaya anan to ku sani Makka gaba dayanta da Mina gaba dayanta duka wurin yanka ne kuna iya soke dabbobin ku ina fata an fahimci wannan to yayin da mutum ya dauko dabbarsa ta hadaya zai taho to kada ku yadda ku tare shi ku ce za ku yi ta'addanci a kansa za ku kwace ko za ku hana shi wucewa idan kun yi wannan kun keta hadaya inji Allah madaukin sarki an gane walal hadaya walal qala'ida ai qala'ida ai zawatul qala'idi larabawa idan za su zo aikin haji ko za su zo umra in sun dauko dabbar su ta hadaya domin a gane dabbar ta hadaya ce sai su samu wani abu su rataya mata a wuya mutum sai ya samu takalmi fade sai ya kulla da igiya sai ya rataya wa raƙumin a wuya ko dabbar sai ya rataya mata a me a wuya ko ya samu wani itace ko ganye ya rataya mata a wuya ko ya samu wani tsumma mai kala ya daura mata a wuya yadda da an gani an san wannan dabba ce ta hadaya hatta a zamanin jahiliya in ka zo da irin wannan dabba ko dan fashi da makami ba zai tare ka ba saboda ya san dabba ce ta hadaya za ka kai ta ɗakin Allah to masu imani Allah ya ce duk sanda ku ga irin wayannan dabbobi zawatul qala'id to kada ku ce za ku keta alfarmar su ku tare su an gane wannan qala'ida sai Allah ya ce wala amin albaytal haram ai amin albayta ai qasidil bayt haka waɗanda suka taso suna nufin za su zo ɗakin Ka'aba to kar ku kuskura ku ce ku tare su me zai kawo su yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana sun zo neman falalar ubangiji da yardar ubangiji koda ba musulmi bane arne mushriki idan ya taso zai taho domin ya zo ya kasuwanci ya business ya samu abinda zai ainihin wato biya bukatunsa koda kafiri ne kada ai me kada a tare shi a hana shi zuwa kasuwanci amma wannan hukuncin daga baya an hana kafiri shiga ina shiga Makka kafiri ba zai shiga ina ba ba zai shiga Makka ba sannan ba zai shiga ina ba ba zai shiga Madina ba hukumomin Saudiya kuma su yi kokari wajen tsare wannan hukunci wajen tsare ne wannan hukunci wajen hana kafirai wato shiga wato cikin garin Makka da sauran mushrikai da hana su yin dawafi tsirara da sauran abubuwa masu kama da wannan daga sanda aka saukar da suratul tauba to daga nan aka soke wayannan abubuwa ina fata an fahimci wannan amma aminal baital haram ai qasidil bayt wayanda suke nufin za su zo wato ainihin ɗakin Ka'aba yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana da wannan ko malamai suka ce ko kai da kaje aikin haji ya halatta bayan aikin hajin kai kasuwanci kaje kai aikin haji ka sai da hula kai aikin haji ka je da dan jari ko ka kullo su yan zannan ka bugar ka tafi da su in mata ne ta dan kulla kuka ta tafi da ita ha ko ta tafi da kayan abinci ko in taje can tana aikin haji kuma tana sana'a tana arfa tana sai da abinci arfa ta tayi tana mina tana sai da abinci hajjin ta yayi ina fata an fahimci wannan kaga ka hada ibada da tattalin arziki wannan ya halatta bai saba ba saboda wannan kalma ta yabta guna fadlan min rabbihim wa ridwana sai Allah madaukin sarki yace wa idza halaltum daga lokacin da kuka yi tahalluli kun gama aikin haji kun sauke to fasadu to yanzu an ba ku dama kuna iya tafiya ku je ku yi wato farauta da sauran abubuwan da za harama ta aikin haji ya zama ta hana ku ku aikata sai Allah yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala yajrimannakum shara'anu qaumin an saddukum 'alal masjidil harami an ta'tadu Allah yace wala yajrimannakum shara'anu qaumin kada gaba dake tsakaninku da wasu mutane mutanen da an saddukum 'alal masjidil harami suka tarbe ku suka hana ku zuwa dakin Ka'aba kanin wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso da sahabbai akan zai zo dakin Ka'aba ya umra kafirai suka hana su dama ko suka hana su shiga ina suka hana su shiga wato garin Makka suka hana su shiga wato dakin Ka'aba aka hana su to kafirai da suka yi muku wannan ta'addanci to yanzu ga kun samu nasara an zo ayi fatahu Makka sai Allah yace to wannan ta'addancin da suka yi muku da gabar da ke tsakaninku da ita wala yajrimannakum ai wala yahmilannakum kada wannan ya dauke ku ya sanya ku an ta'atado ku ce sun kun samu dama bari ku yi ramuwar gayya bari ku yi ta'addanci akan su da wannan ne malamai suka ce dan adawan da Allah ya baka nasara akan sa kada kai me kada kai ramuwar gayya akan sa kar ka ce zaka yi fada da shi yayi adawa da kai ta siyasa sai yanzu Allah ya baka nasara to kada ka ce zaka yi ramuwar gayya akan shi Islam bai ce wannan ba ko da mulki yana kudu mun ci ba kauya yanzu Allah ya dawo da shi na arewa kace to bari su ma za su dandana za su ji a'a ai ba da su aka ce kai koyi ba da wa aka ce kai koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan da suka dandana maka bakar wahalar kai kuma dole ka musu adalci dole kai musu me adalci in ba kai musu adalci ba Allah sai ya tabbe ka ranar tashi alkiyama an gane wannan saboda haka abinda muke jira mu gani a shugabanni shugaban kasa da ya hau mu ga yayi wa Najeriya adalci gaba daya ayiwa Bahaushe ayiwa Inyamuri ayiwa Bayarabe ayiwa dan Neja Delta ayiwa Hausa Fulani ayiwa dan Kudun Kudu da Kudu Maso Gabar da kowa ba ta adalci abinda Islam yake aiki wannan juma'a da ta gabata karo na farko da aka yi sallar juma'a a Bila masu bin kafafen watsa labarai sun gani sallar juma'a ina a Bila shugaban kasa ce to tunda Allah ya sa mun shigo to abu da sallar juma'a a cikin Bila sai ga limami a cikin Bila mallan ana zazzaga kudu ba akan me akan minbari a ina asoro Allah ko yanzu ka faranta mana zuciya karo na farko karo na farko akwai mata da taba mayin complaint take ita fa ana kiran sallah a cikin bilan nan kiran sallah yana damuta ana yanke mata bacci ita fa ba za ta iya sauraron wannan ba dole a san yadda za a yi ko a daina kiran sallah da loudspeaker ko a san yadda za a yi amma ba za ta ana yanke mata bacci ana kiran sallah wata idu kurkura ɗan ne yace saboda kawai ta koro daga baya Allah ya sallame ta ita ba yau sai ga ana sallar juma'a ina a cikin bila so abinda muke bukata shugaban kasa ya zama yayin kowa da kowa adalci da musulmi da krista kowa a masa me adalci duk mai haƙi a bashi haƙinsa idan aka yi wannan shine zai zama an ga karantarwa ta addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace to shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'alal masjidil harami an ta'tadu an gane ayar sai Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ko yi taimakekeniya akan biyayya ga Allah da kiyaye dokokin Allah wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kada ku yi taimakekeniya akan sabon Allah kar ku yi taimakekeniya akan ƙetare dokokin Ubangiji kenan Islam yana buƙatar at-ta'awun 'alal birri wat taqwa mu hada kai mu gina masallaci mu hada kai mu gina makaranta mu hada kai mu je mu yi wa'azi mu hada kai mu yi aikin addini wannan shi ake cewa at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wani yana so ya yi aikin alkhairi ka taimake shi malamai suka ce wannan yana shiga hata a harkokin duniya idan ka zo kana so in baka hayar shago zaka sai da giya ya halatta in baka saboda Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu man awa muhdisan duk wanda ya tura motar laifi ta tashi shi ma Allah ya tsine masa albarka Allah yi me ya tsine masa albarka idan ka buƙaci in baka hayi shago zaka sai na giya na san giya zaka sayar na baka na taimaka ai laifi kuma ban taimaka ai laifi ba na taimaka akan ai laifi saboda haka yana cikin wala ta'awunu alal ismi wal udwan na san kai mutumin banza ne ba na ƙwarai bane sai in ma campaign ko in jefa maka ƙuri'a ka ci zabe nayi ta'awunu alal ismi wal udwan ina san kai mutumin kirki ne na maka campaign ne kuma tsakani da Allah nayi ta'awun alal birri wa taqwa wato ku sauna abu da zai ba ku sha'awa idan ka karanta tafsirin maragi Shehu Malami Ahmad Mustafa al-Maragi sai yake cewa wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka nuna muhimmancin kafa kungiyoyi na addinin musulunci a wannan zamani amen a wannan zamani yace magabata in ka karanta tarihin su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai akwai kungiyoyi na addini a lokacin babu su me yasa babu su saboda a lokacin babu bukata a lokacin babu me babu bukata kowa imanin sa ya tsare shi tsoron Allah sa ya tsare shi ga daula ta musulunci ga al'umma a hade saboda haka zai a ta'awun alal birri wa taqwa ba sai an kafa kungiya ba amma yanzu a wannan lokacin da ake ciki da lalacewar zamani da yadda ya zama babu gwamnatoci masu tsare musulunci ba gwamnatoci masu lura da aikace-aikacen musulunci da ba musulunci kariya dole ne sai mutane sun hadu su ya su sannan kowace kasar tana da dokoki da ka'idoji kenan sai kun hadu bisa dokoki da ka'idoji na kasar da yanayin da kuka samu kanku a ciki kun kafa kungiyoyi waɗanda da su ne za ku iya taimakon addinin musulunci yace at-ta'awun 'alal birri wa taqwa yace a wannan zamanin da muke ciki yace kusan ya dogara ne da kafa kungiyoyin addini ya dogara da me kafa kujen karanta tafsirul maragi kenan kafa kungiyoyi na addini abu ne mai kyau abu ne mai kyau a karatun dare mun tattauna akan wannan sai dai kun karanta kungiyoyi na addini kada a samu kungiyanci kada a samu me kungiyanci kace kowa kafiri ne sai dan kungiyar ka a mu duk wanda ke kan Qur'ani da hadisi ko bai taba jin sunan izala ba mu namu ne ku karanta constitution din izala a cikin constitution din izala aka ce duk mutumin da ke kan Qur'ani da hadisi duk inda yake a duniya a Najeriya yake ko a wata ƙasa yayi da shi dan izala ne ko bai danganta kansa da izala ba ya ma taba jin sunanta ko bai taba jin sunanta ba kai ma ya rayu ne kamin a kafa izala ko bayan an kafa ta matukar yana kan Qur'ani da hadisi izala ta dauke shi dan izala ne dan uwa musulmi tana tare da shi 100%. Kina izala ba ta daidai da me ba? Ba ta daidai da kungiyanci ba. Wayancan da suke kira kansu izala suke kungiyanci lalacewa ne suke. Ko har ne kai kadai ne musulmi. Kai kadai ne me? Musulmi. Kuma duk addini in ba kungiyar ka za a yi shi ba ba addini bane. Sai in kungiyar ka ta shirya. Kana iya kowa kowa sharri da kazafi in ba kungiyar ka yake ba. Duk alkhairin da ke tare da al'umma in ba kungiyar ka suke wara ga alkhairin ba. To wannan kungiyanci sunan shi ba kungiya ba. Kuma dama ba kungiya ke da illa ba me ke da illa kungiyanci ke da illa ba tasha ke da illa ba me ke da illa tashanci shine yake da illa ba iska ke da illa ba me ke da iska iskanci ne ke da illa ba kauye ke da illa ba me ke da illa kauyanci shi ke da illa ba Kano ke da illa ba me ke da illa Allah ran ba yace kana shi bai da illa yi Allah ran ba yace da ma cewa kai ba Sokoto ke da illa ba me ke da illa a ga da ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwan sai Allah yace wata kullata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah inna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba dokokin sa Allah ya gafarta mana sai Allah yace mai a gaba laran ma
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة
نعم
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح وما ذبح على النصب وأن تقسموا بالأزلام
الله أكبر
ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فيكم فلا تخشوهم واخشون.
من غوري بك يا الله.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
من قال غوري يا الله.
ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله
غفور رحيم. Na ce sura tana dauke da ka'idoji ne na halatawa da me da haramtawa yanzu a cikin wannan ayar sai da Allah ya kirga abubuwa dozin da yake ya haramta su gaba daya abubuwa 12 a cikin aya daya Allah ya ce hurrimat alaykumul maytatu an haramta muku cin mushe wa ya haramta me yasa ba ce Allah ya haramta muku ba saboda wanda ya haramta kowa ya san shi ko akwai wanda bai san shi ba wa ke haramtawa wa ke halatawa akwai musulmin da bai san wannan ba sai dai lalataccen musulmi ne shi yasa ba bukatar sai an fadi wane ne ya halata ko ya haranta sai aka ce hurrimat alaykumul maytatu an haranta muku cin mushe me yasa aka haranta muku cin mushe kafiran makka suka ce kai musulman nan sun cika kakale kakale wai ka ji su za su kashe dabba da kansu su yanke ta da wuka amma su dafa su ci amma Allah ya kashe dabbar da kansa su ce ba za su ci ba za su ci kisan Allah ba amma za su ci kisan su ka san shi kafiri biye da kai sai ya zage wuce ba gida wai wacce ta mutu mushe wai kashe ta wai amma wacce ka yanka kai ka kashe ta ai da Islamin muni kuwa saboda me mafi yawan mushe yana dauke da kwayoyin cuta idan ka ci zai iya cutar da kai cin mushe yana sa warin jiki yanzu taron mu na in mai cin mushe guda ɗaya shigo ya zauna duk sai mun gare saboda zaka ji wani walhamhamatu da hamhamatu eh da hamami cin mushe ɗabi'a ce ta arna ba ɗabi'a ce ta wa ba ba ɗabi'a ce ta musulmi ba yana maida mutum baya yana kaskantar da dan adam yana kaskantar da dan adam sannan yana gurbawa dan adam dabi'a duk mai cin mushe dabi'a sama sai ta lalace shi yasa Islam yace ba a halatta muku ku ci mushe ba hurmat alaikumul maytatu waddamu haka jini amma wani irin jini shine damul masfo jini wanda yake fesuwa mai tsirtuwa irin wannan jini haramun ne ku yi amfani da shi me yasa aka haramta mana shan jini saboda yawanci nan ne inda kwayoyin cuta ke zaunawa yanzu idan kana so aje a auna ka ga kana da lafiya ko baka da lafiya mafi yawa me za a ce ka kawo jini za a diba ko a ciki za a je a auna a auna a gano akwai matsala ko ba matsala to kaga wajen shan jini ai zaka shawo kanka matsala saboda haka Allah ya haramta mana shan jini shine na biyu walhamul khinzir da naman alade me yasa yake haramun ne cin naman alade yana kashe zuciya sannan yayi kitse da yawa kitsan sa yana cutar da dan adam sannan zai mai da kai ka zama addayus baka da kishi saboda alade bai da kishi sai ka barbari dabi'a sa sai ka barbari dabi'ar shi mai cin naman alade bai kishi mata shi shi yasa kaga yan boko mun da suka sha boko sosai suka zauna da masu cin alade duk da su basu ci aladen ba amma kuma sai ya zama na sun dan do sanowa nan dabi'a mai cin naman alade da zai dawo daga tafiya karfe 1 na dare ya samu abokin shi tare da matarsa a gidan ya shigo gida ya samu abokin shi a gidan tare da matar shi suna zaune a dining table suna cin abinci ransa ba zai baci ba yanzu kai ka dawo karfe 1 na dare ka samu matarka da abokin ka a cikin gida a dining table suna cin abinci ya zai sai ka karya mar kafar baya to amma mai cin alade hankalin sa ba zai tashi ba da ya shigo ya ga su sai ya ce hi bai damu iya kalle sai ce look you are my best friend whenever I am absent you used to take care of my beautiful wife wai kai abokin sa ne duk sanda baya ne wai kake lura masa da kyakkyawan matarsa wata mata ta taba bugowa tana mun tambaya hankali na ya tashi tace malam miji na sai abokan sa sun zo yace in fito ba hijabi in yi shiga tsirara tsirara in zo mu zauna da su a hira ko in za mu su abinci in na sa hijabi ya rinka bala'i wai ai matan su ba su kai ni kyau ba amma in ya je gidansu haka matan suke fitowa da ai t-shirt da dogon wando sai tabin nasu abinci ko da dan skirt da ai t-shirt sai tabin din su abinci bayan ita ta ma fi su kyau ai ya kamata ta fito domin su gane irin matar da ya aura dan boko kenan mai tunanin irin na Bature shi bukatar sa kawai ya shigo da abokansa a zauna a dining table matarsa ta sha ado ta sha kwalliya ga jambaki ga gazar ga dangwalo goshi ga barbada kumatu ga jagira ga hawayen masoyi ga ta sa wata riga nan a fafare rabin mamanta duk a waje ta zo tana zuba musu abinci to shi ba ita yake kallo ba su yake kallo abokan yaga wasu suna kallanta ko ba sa kallanta in yaga ba sa kallanta duk sai ransa ya baci wai bai auro kyakkyawa ba amma in yaga sun kura mata ido mi yauna zuba sai kace mayu sai dadi ya kama shi yace billahi lazi na sumar da su na tace to mallan jiya sai wani abu ya faru tace ina tsakar gida ina yan wasu harkoki na cikin gida irin namu na mata kawai abokin sa shi ya shigo cikin gidan kawai sai ya sadado bayana ban sani ba kawai yazo ta bayana sai ya sa hannu ya rufe min ido wai guess who wai ta tanka wane ne ya rufe mata ido wai irin wasan da yaran nan suke tace na buge hannun sa namar Allah ya isa na shiga daki na kulle kofa har ya bar gidan ban fito ba da mijin yazo sai take ga masa sai kage ran abin da nake faɗa maka yadda ke shigo mana da abokai cikin gida kace sai mun gwamutsu tare da su yanzu ga baka nan abokinka wane ina zaune shigo cikin gida kawai ya rufe min ido ta baya ban sani ba ya kama jikina sai kalle ta yace and so what wait to say me wai shi bai ga wani matsala a ciki ba ya shi dama alade an gane wala hamul kinziri na hudu wa ma uhilla li ghayri llahi bihi duk dabbar da aka kururuta sunan wani Allah lokacin da za a yanka ta maimako a kira sunan Allah aka kira sunan wani Allah aka yanka ita ma haramun ne a ci me yasa sunan Allah nan da ka faɗa shine wanda yake halatta maka cin dabba shine fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum
fakulu mimma zikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin
tambaya nan gurin waye halice ka
Allah
waye halice rago Allah to ya shi halitta Allah kai halitta Allah ka dauko ka hakuntar da shi zaka yanka abun yayi kama da zalunci ko bai kama da zalunci ba kai baka so a raba ka da rayuwarka zaka raba rago da rayuwar shi why to shi yasa zaka ce bismillahir rahmanir rahim bismillah ba sai ka karanta rahmanir rahim ba bismillah wannan kalma da kake cewa bismillah kana fada wa rago kai rago saurara ka ji ba fa da zalunci ne yanka ka da nafi karfin ka ba Allah wanda ya halice ka shi yace ya bani dama ba karfa karfa dai ba shi yasa da sunan Allah an gane karatu kamar alƙalin zai kai ka kurkuku ai ba zai ce kawai ai kurkuku da kai ba ya zama kamar ya zalunce ka ko sai ya karanta maka dokar ƙasa da bisa dokar ce zartar ma da hukunci don ka gane ba zaluntar kai ba da dokar ƙasa ya aiki haka ne sai za zai ce to a kundin laifuffukan arewa a sakin layi na 139 karamin kashi cikin baka kaga kai yanzu ya tura ka cikin baka dai karamin kashi an gane amfanin bismillah to in ka faɗi sunan wani Allah ne ya halici ragon ba za a ci ba inji Allah shine wa ma uhilla li ghayri llahi bi hurmat alaykum maitatu wa damu lahamul kinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi nabiyar sai Allah ya ce wal mulka niqatu dabba da ta shaki ita ma ba za a ci ba me yasa ba za a ci ba Allah ya san cewa ba ta da hankalin da za ta yi lura da kanta ko ta da hankalin da za ta lura da kanta waye kamata ya lura da ita kai to idan aka barka aka ce ya halatta ka ci ko ta shaƙe kanta ta mutu to a matsayin ka na da mugu kana iya ganin ta za ta sa kanta a nori ka kyale ta to amma Allah ya san baka san asara idan kaga za ta sa kanta a nori zaka bata an ba dabbar wala faya ko ba bata wala faya ba to saboda a kare haƙƙin dabbar sai aka haramta maka ka ci namanta idan ta shaƙe ta mutu yanzu dole ka rinka lura wal mauquzat dabbar da aka buge ta abdarbu shadid aka daki dabba da sanda ko aka jefe ta da dutse malamai suka ce ba ma jifa da dutse ba ko aka harbe ta da bidiga ko aka yi ne aka harbe ta ita suka ce wannan ma duk zai shiga cikin wani mukuzatu ta fadi ta mutu ita ma wannan dabba ba za a ci me ba ba za a ci naman ta ba shine wal mukuzatu wal mutaraddiyatu dabbar da ta fado daga sama min alin ila asfal min al'ala ila al'asfal min makani murtafi daga wuri da yake sama ta fado ita ma ba za a ci ba duk an sa wannan dokokin ne saboda a ba dabbar kariya dan ka rinka lura da ita dan ba za ta yi lura da kanta ba shine wal mutaraddiyatu wannan dihatu dabbar da dabba ya uwata ta soke ta ta mutu ita ma ba za a ci ba in kaga dabbobin guda biyu suna fada zaka raba ko ba zaka raba ba zaka raba saboda baka san yin wato ainihin wato asara shine wannan dihatu Allah ya ce wa ma akalat sabu haka dabbar da dabbobin daji suka farauce ta suka ci wani bangare na jikinta ta mutu ita ma wannan to wannan ta shiga cikin illa ma zakaitum ya halata shi duk da wasu daga cikin malaman malikiya suna ganin sai an kalli dabbar aga in an kyale ta za ta yi ci gaba da rayuwa ko an kyale ta mutuwa za ta yi in za ta yi ci gaba da rayuwa to nan ne an yanka za a ci idan ba za ta yi ci gaba da rayuwa ba ba za a yi me ba ba za a ci ba amma magana mafi rinjaye da maluma suka tafi akan ta in dai ka zo ka samu tana haure haure yanke kayanka mota ta buge maka rago ka zo ka samu yana shure shure ce maza wuka ana kawo wuka a shafar fesu lafiya an gane karatu shine illa ma ma zakaitu wa ma zubiha ala nusubi haka dabbar da aka yanka wa gunki asalin annusu wasu duwatsu ne da ake bauta musu wanda aka kakkafa su a gefen dakin Ka'aba wajen su 360 ana zuwa ana musu yanka to duk dabbar da aka yanka wa gunki ko aka yanka wa wani Allah ita ma wannan dabba za a ci naman ta ba za a ci naman ta ba saboda ta zama mazubiha ala nusubi sai Allah ya ce wa anta taqsimu bil azlam haka ku rinka yin istiqsami da kibau akwai kibau na zamanin jahiliya da ake duba da su haka yin kibiya tana da baki uku kamar da shehu malami maraji yake fada daya a rubuta amara ni rabbi daya a rubuta nahani rabbi daya sai a bari haka idan kana so kai tafiya ko wani abu sai ka harba ta idan ta fado sai a je a duba a ga cikin wannan baki na ta guda uku wanne ne ya taso sama in amara ni rabbi ya taso sama sai ka ce akwai sa'a sai ka aikata idan nahani rabbi ya taso sai a ce to ba sa'a sai ka bari idan la shay'a shi ya taso sama sai a ce to a sake maimaitawa ina fata an fahimci wannan to wannan ma haramun ne Allah madaukin sarki yayi me ya haramta shine wa anta taksimu bil azlam Allah ya ce zalikum fisq wannan fasikanci ne gaba ɗayan shi ji Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana muna tsakiyar aya kuma lokaci yayi sauran rabin ayar watakila sai gobe za mu samu damar fassara shi in Allah ya ba mu iko amma kamin nan kamar yadda majalisin mu yake ta samun baki kwanan nan akwai babban kwamandan yan agaji na kasa kwamandan Abdul Aziz ya kawo mana ziyara kwana biyu ina jin ya wuce ko ya wuce Abdul Aziz malumfashi kuma member a committee na welfare na kungiyar izala ta tarayyar Najeriya daga cikin abin da ya kawo shi welfare wani tsari ne shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalo ya bullo da shi duk Ramadan to duk wasu da suka taba yi wa kungiya hidima ko malamai ko yan agaji ko alarammomi ko shugabanni Allah ya musu rasuwa to yakan ware kudi miliyoyi a sai kayan abinci a bidin Najeriya sai araba a gidan dijin su duka sai an bi gidan dijin su duk wanda ya addini hidima ba wai haccan duk ana kaiwa an gane wannan tun daga gidan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wo kasa duka ana kaiwa wani tsari ne na taimakon addini har gidan Sheikh Sama'il Idris Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa Sheikh Hudu Shikaji Zaria duk manyan maluman nan da ka sani da alarama hannun su alarama sani su habiru ga igi to aikin da suke kenan ya kawo shi Sokoto kuma sun wuce wata jihar domin ci gaba da wannan aiki wannan jagora namu Allah ka kara wa rayuwarsa albarka sannan akwai training officer na yan agaji na kasa Bello Maradun jigan sarki musulmi Abubakar na uku dan galadiwa training officer ne na majalisar agaji ta kasa baki daya shi ma ya kawo mana ziyara har da iyalansa daga maradun yazo yau ya kai kusan kwana biyu ko uku a nan muna tare da shi wa'azzuka da aikace-aikacen addini Allah ka saka masa alkhairi duk shekara ka mana wannan ziyara bayan ai postin ina yola idan ramadan yazo sai ya kwashi iyalansa daga nan maradun ya tafi har yola ya kai mana ziyara ya rike mana wannan zumunci muna fata Allah ya sa wannan ya zama sanadiya samu rahamar sa a gaban Allah sannan yau ma mun samu baki akwai mataimakin National Working Committee namu na kasa kusan cewa namu na Working Committee na kasa shine Sheikh Abubakar Giro Argungu to akwai mataimakin sa shine Malam Saidu Yalwa wanda yana zaune a Abuja a Kaduna Road wani dattijo da su suke gogorme tabbatar da sunna a Abuja tun da izala ta fara lekawa Abuja hannun su Allah ya danka aikin kuma hayyo Allah bai kwashi aikin a hannun su ba kuma shine shugaban committee masallacin mu na Juma'a na Bega da kenan Abuja Sheikh Saidu Yalwa dan mike tsaye Allah jama'a su ganka don ba su saukatawa ce Allahu Akbar to akwai kuma wanda yazo da shi wanda dan gida ne kuma in mun je can Abuja su ne ke ta gugurme aikace aikacen addini shine Alhaji Awal Dafa Alhaji Muhammad Awal Dafa duk da anan akwai abin da kuke faɗa saboda in ya chachu to kuna kuna cewa chachu mu Abuja muna cewa Dafa mujahidi ne sosai mai kokari yana cikin shugabannin izala a can Abuja kuma inda yake kara ba mu sha'awa duk lokaci lokaci yakan tana da shawarori masu ma'ana ya tafi har ofishin shugaban kungiya na kasa ya je kai wayannan shawarori wayanda kuma ana yin amfani da su suna taimakon suna a Najeriya gaba daya ba Abuja kawai ba duk da kai dan gida ne dan mike tsaye saboda ƴan uwa ƴan gida su sake ganin dan gida Allahu Akbar to muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi